الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوديا بأن تعالى دا يسري من هدوى ربما مسلاة جوزي الجهر جباوة wannan safiya ta Alhamis 11 ga watan Rabi'in al-Awwal shekara ta 1447 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda shine 4 ga watan 9 a shekara ta 2025 a lissafin miladiyya. Darasinmu na 211 karatun da muke a littafi mai albarka, littafin Ar-Risala ta fiqhun mazhab al-Malikiyya ta Malam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, wanda a cikin littafin fiqhu in aka ce qala al-Shaykh to shi ake nufi. Indai kana karanta littafin mazhab al-Malikiyya cikin tattaunawa sai aka ce al-Shaykh, ba a faɗi suna ba, to kawai shi ake nufi. Sai al-Qayrawani, in aka ce al-Shaykhani to da shi da al-Qadisi su ne al-Shaykhani, amma aka ce al-Shaykh kawai to shi ne wannan babban malami. Ana kiransa Malikun Saghir, Imam Malikun Karami, dindi dan asal nauyinsa a ilimi, babban malami daga cikin malamai da suka tsaya akan tafarkin magabata ta babin aqida da sauran al'amura na imani da Allah Ta'ala. Cikin babin hajji da umara har yanzu muke, za mu tashi inda ya ce summa yanharu, darasin ƙarshe mun tsaya wurin jifa ko bayan mutum ya gama jifa, mutum da dama abubuwan da suke wajibi akan mai aikin haji ranar 10 ga wata abubuwa hudu ne. Na farko jifa, na biyu tartibin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su, daga gama jifa sai yanka yanka hadaya, na uku aski, to daga an yi aski sai kuma a tafi Makka a yi tawafin ifada. Wannan su ne ayyuka uku da mutum zai yi a ranar 10 ga wata, ranar da wanda ba su zo aikin haji ba suke sallar idin babbar sallah, ita ce 10 ga wata ko. To daga mutum ya baro Muzdalifa ya yi sallar asuba, ya taho ya taho Mina, sai fara yin jifa, jifan na iya jamratul aqaba, ya wuce jamra ta farko, ya wuce jamra ta biyu, ba zai jefa ba a ranar 10 ga wata da safe, sai zo jamratul aqaba sai jifa ta kuwa guda 7. Shi ne an muka yi maganar daga mutum ya fara wannan talbiya kuma ta kare, yawa ya dauko tsakuwar farko Allahu akbar sai jefa haka ya yi har sau 7, shi kenan sai kuma ya gangara ya wuce, babu tsayawa a yi addu'a. Ana fahimtar wannan? To in ya gama wannan, malam ya ce summa yanharu, sannan sai ya soke dabbarsa. Ya yi amfani da annahar, duk da shi ana itilaƙinsa ne akan soke raƙumi, yawwa shi ne annahar a soke raƙumi, inda shi raƙumi kuma a tsaye ake yanka shi ba kwantar da shi ake, saboda wahalar yin hakan akwai yadda ake masa, sai a soke daidai wuyan a kogula. Ƙwararru da suka iya sun san inda suke taɓawa, su kuma ƙananan dabbobi su ne ake kwantarwa a ƙasa sai a yi yanka, irin yadda muka sani shi ne ake kira azzabuhu, shi yanka shi ne azzabuhu, shi kuma socewa ana kiransa ne annahar. To kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra kuma ya soke, shi yasa akan faɗi lafazin annahar. Ana ganewa galibi yace thumma yanharu in kana ma'ahu hadiyu, in akwai hadiya tare da shi. Thumma yahliku, kuma mun san wane ne yake hadiya, musamman wanda yake wajibi shine mai tamattu'i. Amma kun san siffar hadiyar da shi yake gaya mana a nan, ai ko siffar aikin hajjin da yake mana nan ta me, ta ifradi, ta ifradi. Yawa, kuma ita hadiya takan iya yin talafila ko da bata kama ka ba, za ka ko kana hajjin ifradi in ka ga dama tatawu'an za ka yi. Ana fahimta? Yawa. To ce thumma yahliku, to abu na uku kenan ko? Yawa. Na farko jifa, na biyu yawa soke dabba ko yankawa, na uku to shi ne alhalku, shi ne aski. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata ya yi waɗannan ayyuka guda hudu a jere, kuma yana zaune a Mina, sahabbai sun zo sun tattambaye shi, ba mutum ɗaya ba. Wannan ya ce na manta, maimakon in fara da kaza sai na fara da kaza, saɓanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiranta, kamar da zuwa hadisin Jabir radiyallahu ta'ala an. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa if'al wala haraj, je ka yi ɗayan wanda shi ya kamata ka fara, baka fara da shi ba sai ka fara da ɗayan na gabansa. Sai ce if'al wala haraj, je ka aikata ba komai. Malamai a nan suka tattauna cewa ashe kenan ya halatta duk wanda ka gabatar, duk da suna da saɓani a kan wanne ne wajibi a fara da shi. A mazhabar Malikiya sun ambaci idan mutum ya fara da wani abu ba jifa ba sai ya yi yanka. Yawwa. Amma dai in an ɗauki umumin wannan hadisin babu wajibi a kan mutum ta wannan ɓangare. Dai tattaunawa ta malamai, amma a jeren dai waɗannan abubuwa guda hudu haka ake jiranta su, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiranta su. In a zamani irin yanzu ka biya kuɗin hadayarka kamar da ake biya a wuraren da mutum zai je ya biya, da zai wakilta wani ya yi masa, to in yi jifa
babu shirdi kafara wato sarfa
a lagai uku farko an gani idan mutum yana tawafin kubur ko tawafin umara ba mu yi magana a baya ba farkon shigowar sa Makka me yake yi ko tawafin kubur ne in ifradi yake ko kuma tawafin umara in mutamatti ne ko me a cikin tawafin nan na farko da zai zo musahabi ne ya yi sassarfa gudu gudu sauri sauri a zagaye uku da farko an fahimta ai ba ku manta ba yawwa in ya zo dama zai yi ibba'i shi ne ya shigar da ya fito da dantsansa na dama waje sai ya sanya gefen shi abin nan mayafinsa ta ƙarƙashin hamakarsa ta dama sai ya yafa sauran kafatarsa ta hagu wani shi ake kira mene ibba'i to shi ba a yinsa gaba ɗaya a aikin haji sai a wannan lokacin da mutum zai yi a tsawafin kudur ko tsawafin umara sai ya zagaye uku da sassarfa sai kuma ya ci gaba da normal tafiya a zagaye na hudu da na biyar da na shida da na bakwai an gane ba tare da ya mai da hannun nasa ya cire ibtiba'in shi ibtiba'in ana yin throughout tsawafin ne zagaye bakwai sassarfacce ake a tsawafi a zagaye na nawa uku da farko to in mutum ya gama sai kuma ya dawo da dantsan nan nasa cikin mayafin nasa sai ya rufe kafaɗin guda biyu baki ɗaya kafin ya salla raka'a biyu da nafila raka'atai afkawa ai mun gane wannan to duk wannan mun yi a baya to amma zancen da ya sa na dawo da wannan shi nana ta mana cewa shi a tsawafin ifada babu wannan sassarfa sannan kuma babu ibtiba'i tun da dama an halatta maka cire ihramin tun da kai jifa a mina don haka shi wannan kana iya yinsa da kayan kan gida in ku mutum da ya yi askin ba daga jifa kuma an ya riga ya biya kudinsa na hadiya kaga me zai yi in ya taho bai tsaya ya yi aski ba to sai ya taho haka da kayansa na irani da zo ya yi tsawafin ifada ba tare da ibtida'i ba ba tare da sassarfan nan ba haka normal tafiya su zai zagaye bakwai in ya gama sai ya yarka a kai tsawaf sannan kuma sai ya fice ya je ya aske sai ya cire kayansa wannan ina faɗa mana in mutum ya riga ya aske an gane ko in mutum ya zo Makka zai iya tafiya ma ya aske duka ya cire kayan kafin ya zo ya tsawafi ya halatta abin da ake so ka fahimta yaushe ake cire kayan yawwa in kai aski shi ne abin da ya fi dacewa kai aski sai ka cire wannan kayan ihrami sai ka sa kayanka na gida an gano ya tabbata kenan ka yi at-tahallul al-aswar in kuma ka je kai tsawafi in kana da sa'ayi a kanka kamar kai mai tamattu'i ne dama farkon zuwanka tsawafi da sa'ayi da kai ne na umara ne haka yanzu idan ka yi tsawafin ifada za ka sake sa'ayi shi ne na farilla na rukunin ka ana fahimta yau in kuma mai ifradi ne da ya yi tsawafin kuduni ya yi sa'ayi wannan sa'ayin nasa na hajji to ran goma ga wata idan ya yi tsawafi ba sai ya sake wani sa'ayi ba an fahimci wani an tantance na san dai wannan duk muna yi ne in an wanda zai aikin haji in ya zo dole sai ka sai ya sake da an sake tusa masa wannan jawabin bil in ya je ma sai ya manta wani rudewa kawai ma yake bai san ma ne shi yasa ake san dama kullum ka zama tare da malamai da daliban ilimi in za ka yi aikin haji yawa don wani lokacin sai mutum ya buhuli ya manta ma me yake ciki ya bata ya ma fita daga abin da ya kamata ko ya wajaba ya aikata wannan dai ana faɗa ne saboda mutum ya tuna kuma inda damar muraja'ar lokacin da zai aikin ya waiwaye zancen amma dai zaman ka a cikin tawagar masu ilimi zai fidda kai daga wannan damuwa yace wa yatufu sab'an wa yarka'u ma'anan yarka'u shine zai raka'atai tsawa raka'a biyu ta tsawafi tsawafi in dai kai to za ka yi wannan raka'a guda biyu ta nafila to a ciki zaka karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'a farko qul huwallahu ahad raka'ata biyu sai kuma sai addu'o'inka a cikin sujada sai addu'o'inka a kuma lokacin da kake tahiyya a ciki in kuma ka gama ka iya daga hannunka har yanzu kana kallon ɗakin Ka'aba ka daga hannunka ka ta roƙon Allah ta'ala duk abin da kake so na alheri kun gane in ka gama wannan kuma sai a tashi sai a je wurin sa'i ana fahimta insha Allah yace thumma yuqimu bi mina kun gane me yasa bai ambaci sa'i ba saboda yana siffanta mana hajjin ifradi daga awafi kana gamawa shikenan ka gama rukunai na ƙarshe da za ka yi sai ya zama mai za ka yi sai ka koma tunda sa'ayi an yi shi lokacin tawafin quduri kasa bai ambace shi a nan amma idan mutum mai tamattu'i ne me zai yi in ya gama raka'a biyun nan ta bayan tawafi zai tafi ina sai ya tafi wurin sa'ayi wannan sa'ayin da zai shi ne na rukuninsa da aikin to in ya gama su shikenan aikin haji rukunansa gaba ɗaya guda hudu sun kammala ya shiga halin ihrami ran takwas ga wata ko yawwa ya yi tsayuwar arfa ya yi tawafi ya yi sa'i waɗannan hudu su ne rukunan aikin haji ka fahimci wannan yawwa to sai ya zama abin da ya rage masa sai komawa mina sai a yi kwana uku a mina kullum ana fita ana yin jifa kana fahimta insha Allah to shi yasa yace thumma yuqimu bi mina ثلاثة أيام سيكما يقوانا أكو أمنا يو شيدي قوما منا إن يازو مكة يأي ونن أول بشي كان ذاك سامو أنا سامو مسألو لي دوسو الهزي وسو معلمي سنة بينسو سنة تيوا ai duk wanda magariba ta yi masa a makka bai dawo mina ba sai ya yi yanka to wannan ana ta faɗakar da mutane cewa wannan magana ba ta da dalili ba ta da mene dalili yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai yadda ya yi ya yi azahar a makka sannan sai ya dawo mina an fahimci abin yawwa ya dawo mina a lokacin magariba ba ta ma kusa ba da kuma ci gaba da zamansa to amma abin da ya wajaba mutum ya fahimta shi ne shi zaman mina na kwana ukun nan kwanan ake bukata don haka makara saboda wani dalili ko mutum ya gaji ya je masaukinsa har bacci ya kwashe shi bai tashi ba har lokaci ya kure inda ya samu abun hawa ya koma mina shikenan ba matsala sharaɗin shi ne ka kwana a mina ba wai lalle ka koma kafin magariba ba babu zancen yanka don mutum ya makara har magariba ta yi wannan zancen babu ce kana fahimta to amma dai za ka samu shekara ana ta gaya wa alhazai kuma ba daidai ba ne Allah dai ya kyauta to ya koma mina ya yi kwana uku فإذا زالت الشمس رانا تغشي من كل يوم منها قوة شيء رانا قوة نيني أود أن نوفى لكي أكو رما الجمرة التي تليمنا تزي جيفي وأن الجمرة مجيفة لتكي قصد منا مزاني؟ بسبعي حصياتي لسقوى غدا بقي يكبر مع كل حصاتي زي كبرة تاريد قوة سقوى لزي جيبا ثم يرمي الجمرة تيني فنسي جيبي سورا جمرورين غدا بي معنى كي نندي لان رشاد لان رشاد لان رشاد ونسوني يعني وانا كي اكدا كي ana kiran su ayyamu tashriq kamar da muke magana yawwa shine kuma al ayyamul ma'dudat to idan mutum ya tashi zai je jifa zai je ne bayan rana ta gota daga tsakiya a sharadi ne lalle sai yayi azhar in dai ranar ta gota daga tsakiya lokacin azhar ya shiga sai jifan sa sai dawo azhar a masaukin sa inda tsananin rana mutum zai iya saurarawa har rana ce san ya je malamai a zamanin yanzu a tawassu ita ce ya halatta ka yi koda cikin dare ne shi wannan na yi ne saboda tsoron zafin rana amma abin da ya fi kada ka yi jifan nan kafin lokacinsa ya yi shi ne lokacin zawayi an gane wannan yawwa sai lokacin da rana ta gushe daga tsakiya shi ne lokaci irin yadda ba a sallar azahar sai ranar nan ta gota daga tsakiya ana fahimta kuma yarmi aljamrataini yawwa in mutum ya zo ya taho daga shemarsa abinda zai fara haduwa da shi shine jamra wacce ta farko ko al'ula ko as-sughra ko ne ana fadi to sai ya fara wannan in ya gama zai tsaya a gefen hagu kaɗan ya kalli makka ya fuskanci alƙibla kenan ya addu'a ya daɗe na addu'a gwargwadon hali kuma an hana shi saboda cunkoso kamar yadda za a ga ma'aikata sojoji da military police na saudiya suna saboda kada cunkoso ya yawa wani so yake daɗe ta addu'a to saboda ya bada hanya sai a ce in yi addu'a gwargwadon hali ya wuce wannan kada mutum ya ce zai ta wurin kai ba zai tsaya ba yawa zai ci shi ya karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wajen daidai karanta wato ya daɗe daidai gwargwadon karanta suratul baqara to ko kai din ba ka iya hakan ba yanzu suratul baqara ai ba wasa ba ce yawa to ka yi addu'a gwargwadon hali sai ka matsa gaba sai ka je majefa ta tsakiya ita ce ta biyu to ita ma da tsakuwa guda bakwai sai ka jefa kowace kana Allahu akbar kana ƙara Allahu akbar sai ka gama shi ma sai ka koma gefe sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'a gwargwadon abin da Allah ya koyi in ka gama wannan addu'a sai kuma ka ƙara gaba kana gangarawa jamratul aqaba ita ce jamra ta ƙarshe to ita ma ka jefa sau bakwai Allahu akbar Allahu akbar har bakwai kana gamawa to kuma sai ka gangara sai ka wuce shi ba a tsayawa a yi addu'a ana fahimta shi jamratul aqaba ba a tsayawa a yi addu'a ko ran goma ga watan ko ran sha ɗaya sha biyu sha uku in jamratul aqaba ne amma da na farkon nan da na biyu su ne ake tsayawa a yi addu'a a ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku tunda ran goma ga wata ba a ma jefa su ai kun gane dai da mutum yake insha Allah Allah ce ni ina ne yawwa kuma yarni aljamratain kullu jamratin bi misli dalika kowace jamra gwargwadon kamar yadda waccan ya jefa wa yukabbiru ma'a kulli hasatin zai jifan zai kabbara tare da kowace tsakuwa da ya jefa wa yaqifu lid-du'a'i bi isri adh-dhammi gani zai tsaya ya addu'a a karshen shine bi isri ar-rami karshen jifan nasa fil jamratil ula gani a jamra ta farko wa thaniya da kuma ta biyu wala yaqifu inda jamratil aqaba ba zai tsaya a wurin jamratil aqaba ba in ya gama jifan ta cewa yi wal yansarif kawai sai ya tafi fa idha rama to kuma wannan aiki na rana ɗaya kenan ran sha ɗaya ga wata to haka zai aikata ran sha biyu haka zai aikata ran sha uku ana fahimta ga wanda ya yi ta asiri shi ne zai kai har sha uku a kun sani ko kuma mutum in ya zaɓi zai ta ajiyi sai ya yi ran sha biyu ga wata in ya gama jifansa sai ya fita kun gane wannan yawwa ya halatta mutum ya kwana sha uku ya yi kwana uku shi ne ya kai ran sha uku ya halatta kuma ran sha biyu ya fita ina ne yawwa sai ce fa idza rama fil yawmi thalith rana ta sha uku wato ran uku bayan wato a cikin kwanakin tashriqi wa huwa rabi'u yawmin nahri ita ce rana ta wini na hudu ko yau in an hada hada ranar sallah kaga ran sallah ita ce yinin farko na ran 11 yini na biyu ran 12 yini na uku ran 13 yini na hudu shine ke nufi wa huwa rabi'u yawmin nahri in sarafa ila makka in ya gama jifar sai ta kayansa sai koma makka kuma wa kad tamma hajjuhu insha Allah aikin hajjin sa ya kai kike nan kana yin wannan ka gama zancen aikin haji wa insha ta'ajjala fi yawmayn in ya ga dama kuma zai yi wato gaggauta ya fita yini biyu min ayyami mina ranakum minatin ma'ana sai fita ranar 12 ga wata farama sai jifansa wan sarafa sai tafi an gani fa idza kharaja min makkata in kuma zai fita daga makka gaba daya tafa lil wada'i ma'ana in ya koma makka masaukinsa a zauna kuma ai ta zuwa harami ana sallah sai ran da aka ce to jama'a ga sanarwa za a tafi za a koma gida Najeriya to ana tawa ranar da za ku tafi to ran da mutum zai tafi za a zo da motoci mutum sai ya tafi ya tsawafin ban kwana sai kuma ya dawo masaukinsa a kwashi kaya sai a kama hanya sai ya farko cikin nan magana aikin haji an kare kaga wani yana murmushi kamar ya tuna ko yana so ya yi tsawafa lil wada'i wa raka'a shi ma tsawafin wada'i in aka yi shi za zai yi bakwai wa raka'a zai wannan raka'a biyu ta wato sunnatu tawafi wani sarafa sai kama hanya kuma sai fita to mun kare a sai ce wal umratu sai zancen umra yanzu an gama da zancen aikin haji ku yi hakuri mun dan tsawaita ko yawwa dama saboda a kawo har zuwa nan karshen ne yanzu ko ya fahimce da haji yake ita Allah da sauki da wahala muna roƙon Allah ta'ala ya ba da dama ga duk wanda bai aikin haji ba Allah ya ba shi ikon aikin haji Allah ta'ala kuma ya yassare ya sauƙaƙe ba da dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi ne amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya Allah ka sanya mu salihan bayi Allah kada ka sanya mu watsatsu waɗanda ba sa aiki da abin da suka sani ya Allah ka kintsa mu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici akwai wasu bayin Allah da suka nemi a yi musu addu'a wasu marasa lafiya wasu kuma da su akwai saurayi da yakan taya mu abubuwa nan na ayyukan ya da karatu fita Aminuddin dan Birniwa daga cikin ɗalibai kakarsa ta rasu kuma jiya baffansa ya rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu rahama bayan su akwai malam Muftah Baba Ahmed ina cikin da tijai mutanen kirki masu son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ingila a hali yanzu akwai aiki da za a yi masa muna fata Allah ta'ala ya sa a yi nasara a wannan aiki Allah kuma ya ba shi lafiya Allah ya sa kafara Allah ya ji kan mahaifa da suka gabata akwai kuma wani abokin aiki na shi ma mun taɓa aiki da shi wajen shekara 37 da suka gabata a Birnin Kudu Malam Musa Baba Yaro Bichi yana Ingila shi ma za a yi masa aiki shekaran zai bugo mai ce don Allah a gaya mu ƴan uwa a taimaka a yi masa addu'a ana fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya sa kafara ne dukkan kuma musulmi marasa lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abinda ya jarrabe su da shi a matsayin kaffara da laifuka da suka gabata wanda kuma rasuwa ta zo musu Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ke sakamakon su. Ya Allah muna roƙonka duk wani hali na damuwa da al'umma suke ciki Allah ka yaye dan uwanmu da suke shan azaba da kisa da yunwa a Gaza. Ya Allah muna roƙonka Allah ka tafi da su daga wannan hali. Allah kuma ka maida sharrin azzalimai yahudu a kansu. Allah ka hana su nutsuwa. Allah ka hana su kwanciyar hankali. Ya Allah muna roƙonka babu wanda ya fi ƙarfinka. Ya Allah ka ceci waɗannan mutane ta hanyar da ka so, ta hanyar da tafi, ta hanyar da za ta zama alheri gare su da kuma ɗaukaka gare su da addininsu. Ya Allah muna roƙonka halin da al'ummarmu take ciki a wannan ƙasa tamu a jihohi na makota na abin da ya shafi halin banditiri da ake yi. Ya Allah muna roƙonka ka san abin da ake ciki, babu abin da yake koyuwa gare ka. Ya Allah duk masu waɗannan abu, ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganinsu. Allah ka hana abin da suke yi da su da wanda suke taimaka musu. Duk wanda yake da hannu yake sha'awar wannan abu ya ci gaba, ya Allah ka ruguza lamarinsa. In mai neman mulki ne Allah ka hana shi, in mai neman kuɗi ne Allah ka hana shi. Allah ka jefa masa cutar da ba zai iya tunanin ma ya cuci wani ba har abada. Ya Allah muna roƙonka ka tsare al'ummar ka Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da jihar Niger da Kaduna da sauran duk jihohi. Ya Allah ka dawo mana da nutsuwa da kwanciyar hankali. Duk wanda yake ribata da wannan abu, ya Allah ka lalata lamarinsa. Ya Allah talakawa ba abin da suka aikata waɗannan mutane, amma kullum yau wannan gobe wannan. Zumunci ya dakata, ba dama mutum mai kasuwanci, babu zuwa gona, ba komai. Ya Allah wannan abun muna roƙonka, babu abin da ya kufce maka na ilimi a kansa. Yawwa duk abin da ake, ya Allah kai kaɗai ka san komai baki ɗaya. Muna roƙonka ya Allah kai mana maganin wannan abun. Ya zama tarihi a cikin wannan al'umma. Ba mu da sani a kan komai, wa yake yi, wane ne yake ba shi ya dame mu. Mu dai Ubangijinmu muka roƙa Allah dakatar mana da wannan duk hanyar da ya so kuma ya yarda da ita. Muna roƙon Allah ta'ala duk wanda Allah ya jarrabe shi da wannan fitina, Allah dawo da shi gida. Allah ya tsare masa ransa da iyalansa da mutuncinsu. Allah ya hana ci gaba da cutar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.